أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أجيب بدا تفسير سورة الأنفال. أيو شاءكو قوت رمضان هجرة معك عليه الصلاة والسلام شكرا تبيبو دا لدريوكو دا أربعين دا أفو زامو تشيقبا تقعين دا مجنبكي يا جامنا. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. جيا مبين جيوا ونن آية تكما آية تا سورة آل إمران. Allah subhanahu wa ta'ala yayi tafannuni a ciki shine canja salon magana, wanda ma'ana daya ko kusan daya lafuzzuka daban-daban. Yadda jiya muka bayyana a cikin ilmul ma'ani, a duk lokacin da aka samu kari a jumla ko ragi a ciki, to ma'ana yakan bambanta. Wasu ma na ganin cewa a duk lokacin da maudu'i ya bambanta, ma'ana takan bambanta, hatta ko da lafazin iri ɗaya ne. Misali, muna da wasu ayoyi za ka same su cikin suratul ma'arij, za ka same su a cikin suratul mu'minin, komin su iri ɗaya, amma kasancewa maudu'in ya bambanta, to sukan zamanto ayoyi daban-daban. Kamar yadda a Larabci, ko da jumla iri ɗaya ne, idan wurin da aka yi maganar ko inda aka faɗe su ya bambanta, ko waɗanda aka gayawa suka bambanta, ko zamanin da aka gayawa ya bambanta, to jumlar sentence din za ta kasance daban ne. Misali, za ka ga a cikin suratul mu'minin, faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun, za ka ga illazu alladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولكن قولنا أن آيوية أكويس سورة المؤمنين أكويس شكين سورة المعارج. أما موضوع سورة المؤمنين موضوع مؤمني صفو في مؤمني. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سيأك جيرو هرأك ذوكا ودنا آيوية. Amma a cikin suratul ma'arij maudu'in su masallata, saboda akwai bambanci tsakanin masallata da kuma mu'minai, za su iya haduwa a wasu sifofi za su iya rabuwa a wasu sifofi. Shi yasa a suratul ma'arij an ce innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an, aka ce illa almusallina tukunna, aka ce allazina hum ala salatihim da'imun, aka tafi har aka tarar da wayancan ayoyi. To ganin haka waɗannan ayoyi ko da lafuzzukan su komai ɗaya ne, mawdu'i waɗanda ake magana da su daban-daban, to ma'anonin waɗannan ayoyi sukan bambanta. Akwai kuma ayoyin da za a duba wata kalma ciki sai a bambance kalmar kawai. Misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wab'ath fil mada'ini hashirina, da kuma wa'arsil fil mada'ini hashirin. Kaga wab'ath da wa'arsil sauran kalmomin kuma ɗaya ne. Akwai wanda zaka samu farko da ƙarshe iri ɗaya ne, tsakiyan yakan bambanta. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin, akwai wa atainahu ajrahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Zaka ga farkon da ƙarshen iri ɗaya ne, tsakiyan ya bambanta. Akwai lokacin da za a yi takdimi da ta'khir, misali laqad wu'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl. Akwai laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadha min qabl, aka kaddamar da hazan, aka akhara daga wannan aya zuwa wancan aya. To duk waɗannan in ka karanta ilmul ma'ani ta tadaqquqi zaka bambance tsakanin ma'anonin su, ganin ba jera kalmomin ɗaya ba, ko bambancin mawdu'i, ko bambancin waɗanda ake magana da su. To shigen wannan ne wannan aya da kuma wacce ta zo a cikin suratu Ali Imran. To jiya mun bayyana cewa anan ba a kawo lakum ba, saboda an kawo daga baya fastajaba lakum rabbukum, ana aka ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra, ba ce lakum ba. A can kuma walitatma'inna qulubukum bihi, aka kawo bihi a ƙarshe, anan kuma walitatma'inna bihi qulubukum, ya zamanto anan bihi aka kawo. Mun bayyana dalilin gabatar da bihi anan, saboda anan ne aka kawo cikakken kissar, sannan anan ne Allah ya yi bayanin cewa su mutanen Badar sun fito ba shiri. Tunda sun fito ba shiri, bari a kaddamar da wannan damirin domin su kara samun nutsuwa cewa Allah yana tare da su, zai ba su nasara, zai taimaka musu. Haka nan Allah da ya ce wa man nasru illa min indillah, wannan jumla ce mai zaman kansa, jumla ce mai zaman kansa wanda aka sama da illa na kasru, cewa nasara ba ta da alaka da yawa, kamar yadda suke cewa mutanen Makka sun fi mu yawa. Nasara ba ta da alaka da ƙarfi, kamar yadda suke cewa sun fi mu ƙarfi, ko tanadi, kamar yadda suke cewa sun fi mu tanadi, ko makamai, ko yadda suke cewa sun fi mu makamai. Duk waɗannan sai Allah ya kore su ta hanyar amfani da ma da kuma illa din. Duk jumlar da aka sa ma da illa an kore komai, shine ake cewa al-maksuru wal-maksuru alaihi cikin ilmul ma'ani. Shine da wannan duk an cire musu duk waɗannan tunani cewa ba za su yi nasara bane, ko da yawa, ko da shiri, ko da makami, da abin da yayi kama da wannan. Kaga jumla ce cikakkiya anan, wa man nasru illa min indillah. Sannan aka kawo ta jumla daban, inna Allaha azizun hakim. Sannan kuma a suratu Ali Imran jumla guda ɗaya ne, wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim. An kawo Allah al-aziz al-hakim a jere, aka kawo jumlar amma guda ɗaya ne. Kenan anan an yi amfani da jumloli guda biyu, a can kuma aka yi amfani da jumla guda ɗaya. Inda aka yi amfani da jumloli guda biyu, ma'ana da jumlar sun fi karfi akan wanda ake amfani da jumla guda daya. Kamar yadda sananne ne cikin ilmul maani, jumla idan tazo ismiya tafi jumla fi'iliya. Jumla fi'iliyar guda biyu sun fi daya, uku sun fi uku, haka hudu sun fi uku, haka yake tafiya. To domin haka ne anan wa ma ja'alahu Allahu illa bushra cewa saukar da waɗannan mala'iku dubu dinnan Allah ya ce bai sanya ba illa dan ya baku bishara cewa ku kuke da nasara. Ma'ana ba ya turo su dan su yaki ba, su buku bishara hankalinku ya kwanta gunnan da muke wannan yaki fa, ko da ba ma ganin su akwai mala'iku. Wannan zai sa muku nutsuwa, suna nan tare da mu saboda wannan bishara din. Sannan ɗaya ku daga cikin sahabban manzon Allah sun ga mala'iku, wasu su sun ga Jibril, wasu su sun ga Mika'il, wasu su sun ga wasu mala'iku kanana waɗanda ba a san sunayensu ba. To shine anan wa ma ja'alahu Allahu illa bushra, wannan yana ɗaya daga cikin dalilan waɗanda suke cewa su mala'ikun ba su yaki ba, ba an aiko su saboda su yaki ba ne. Kamar yadda bayanin zai zo a nan gaba, inda Allah yake cewa wadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banan, bayanin zai zo a nan. Shin waɗannan mala'iku sun yi yaƙi auku kuma ba su yi yaƙi ba? An turo su don su yi yaƙi auku kuma an turo su don bishara da kwantar da hankali da nutsuwa? To shi ne a nan Allah da ya ce walitatma'inna bihi qulubukum, damiri wa ma ja'alahu yana komawa ayar da ta gabata a baya, wacce muka fassara fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdafina. Wa ma ja'alahu, wannan damiri hu zai yi ya kasance waɗannan wannan dubun da muka aiko, saboda alfu ɗin yana da lafazi na mufradi. Za a iya mura'atin lafazinsa a kawo mishi damiri mufradi, yana da ma'ana na jami'i, kamar yadda ya bayyana wannan ma'ana da min bayaniya bi alfin min al mala'ikati. To da ma'anan kuma za a bashi sifa a jami'i, kamar yadda jiya muka bayyana murdafina ko murdifina. Wasu kuma suka ce a nan damirin wa ma ja'alahu dinnan shi yana komawa zuwa ga masdarin murdafina, ai al-irdaf, yadda mala'iku suke jerin gwano suka zo dinnan. Wannan jerin gwanon da suka yi ba mu yi shi ba dan sai dan su ba ku bishara ne. Saboda haka anan walitatma'inna bihi qulubukum, damirin da yake komawa kan ja'alahu din, sunan da yake komawa wannan damirin shine yake komawa kuma walitatma'inna bihi qulubukum. Ma'ana waɗanda suka ce wannan wa ma ja'alahu damirin alifu ne bi mura'ati lafzi, suka ce walitatma'inna bihi, da waɗannan mala'iku dubu dinnan qulubukum zukatanku su nutsu. Waɗanda kuma suka ce a masdarin murdafina ne, irdaf ne, suka ce da wannan irdafin waɗannan mala'ikun da jerin gwanonsu da saukarwarsu dinnan, to duka an yi saboda zukatanku su nutsu da wannan, shine walitatma'inna bihi qulubukum. Amma idan muka duba anan wa ma ja'alahu illa bushra walitatma'inna, duk inda kuka ga lamul jarri ta shiga fi'ilul mudari'i, to wannan fi'ilul mudari'i din za a juya shi ya zamanto ismi, shine wanda ake cewa al masdarul ma'ul din. Misali za abin walitatma'inna tatma'inna zaka ce fi'ilun mudari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da lam ta'lili irafisa sai ka ce wa an wasilatuha fi ta'wili masdarin fi mahalli jarrin fi ta'wili masdar fi mahalli jarrin majrurun bil lam to wannan jarun wa majrurun din to zai kasance ina yake ta'alluki ba kawo ba saboda inda ba wannan waw din wama ja'alahu Allahu illa bushra litatma'inna bihi qulubukum to za iya allaka wannan litatma'inna jarun wa majrurun ko almasdarul ma'ul din zuwa baya amma wannan waw din ya hana ta'allukin sai dai a kaddara wani fi'ili kafin wannan waw tukunan wannan jarun wa majrurun din sai ya zamanto ma'tufun zuwa ga wannan fi'ili ko ma'tufun zuwa ga wannan ismi suna nan da yawa a Qur'ani irin wannan shi yasa ake so ba ya zama wajibi duk mutumin da zai fassara Qur'ani ya kasance ya iya irabi tare da sanin cewa sanin nahwu daban sanin kuma irabi daban wani ya iya nahwu amma bai iya irabi ba ya san wannan marfu'at wayannan mansubat wadannan majrurat in ka dunkule mishi da jumla ka ce yayi irabi ba zai iya irabi ba to ana bukatan masanin tafsiri mai yin tafsiri ya kasance ya iya irabi irin waw din nan ne tazo inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinina inda ba wannan waw din wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi liyakuna shikenan babu wahala fassara amma da aka ce waliyakuna na an hada ka da aiki haka nan inda Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina kafaru wayasudduna an sabilillahi wannan waw din inda yace innal ladina kafaru yasudduna kawai jumlar yasudduna jumla ce fi'iliyya fi mahalli rafi khabaru inna amma da aka ce wa yasudduna to an dagula maka da irabi haka nan inda Allah subhanahu wataala yake cewa falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahima da an ce falamma aslama wa tallahu lil jabin nadainahu shikenan jumla nadainahu jawabi na lamma shikenan ya fita to suna nan da yawa a cikin Qur'ani da yanzu daliban ilimi yana damun su za mu iya ba su bahasi su je su tattare mana waw irin wannan gaba ɗaya na Qur'ani daga Baqara har Nas amma ina ba karatu ne ko irabi ko nahwu ne a gaban mutane ba a yanzu kwandala ake so kudi ake so sannan ba zai yiwu a lokaci guda kana son kudi kana kuma a ce ka iya irabi ba irabi sai da yunwa ake koyan sa to saboda haka to irin wannan waw din ne anan walitatma inna bihi qulubukum shi yasa idan ka duba litatafan masu yi wa Qur'ani irabi ko litatafan waɗanda suke fassara Qur'ani da arabiya to zaka ga suna sabani akan wannan jarun wa majrurun din wanda ka cire masdari ma'uli yana komawa ma'tufun ala wanne ne ma'tufun ala wanne ne wasu kuma suka zo suka ce suka ce wa ma ja'alahu illa bushra dinnan suka ce asalinsa bushra din mansubun ala annahu maf'ulun li ajlihi ne ya samu nasaba sannan walitatma inna bihi qulubukum ya samu jarra kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal khayla wal bighala litarkabuha wazinatan litarkabuha akai jarran dalamun sannan kuma wazinatan kuma akai mishi nasaba kamar idan ka koma babin maf'ulun li ajlihi zaka ga yana da sharudda guda biyu. Idan sharuddan guda biyun suka hadu shine zaka yi mishi nasaba, kamar yadda Ibn Malik ya fada a cikin alfiyarsa. To saboda haka anan kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan mala'iku guda dubu saboda bishara, ya saukar saboda a zukata su nutsu, hankali ya kwanta. Sannan kuma sai ya ce wa man nasru illa min indillah, yadda da zu muka fada, dan Allah ya cire musu tunanin yawa ko ƙarfi ko tattalin arziki ko shiri, sai ya ce ai nasara a gun Allah ne kadai yake. Yayi amfani da ma da illa al-mafsuru wal-mafsuru alaihi domin ya cire musu wannan tunani. Sannan kuma ya kawo jumla sabuwa ba kamar yadda yake cikin suratu Ali Imran ba, aka ce inna Allah azizun hakim. Sunana al-azizu yana nuna kada hankalinsu ya tashi, su suke da izza, ba za a kaskantar da su, ba za a wulakantar da su ba. Sannan sunana al-hakimu yana nuna shi ya san hikimar da yasa ya hada su da zatu shauka, bai hada su da ghairu zati shauka ba, ko kace ya hada su da abin da ba sa so, bai hada su da abin da suka sani ba ko abin da suke so ba a bisa hikimarsa. Kuma wannan hikimar ya bayyana daga baya, wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabir al-kafirin. Na'am.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويلزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
Da wace kira za a karanta? Iz yughshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhib 'ankum rijzash shaytani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Anan an karanta iz yughshikumun nu'asa, yadda muke karantawa kira'a ta nafi'u riwaya ta warshba. Sannan an karanta yadda mai jan baki ya karanta izi yughashikum nu'asa, kira'a ta kufawa da ibnu amir. Sannan kuma abu amrin al-basri da ibnu kathir sun karanta izi yughashakum nu'asu, ya zama annu'asu shine fa'ilinsa. To anan Allah subhanahu wa ta'ala yace ku tuna lokacin da kuna cikin tsoro da fargaba, kuma Allah sai ya rufe ku da gyangyadi, shine kira'ar da ya karanta mana. Yughashikumullahu nu'asa, yughashikum wannan kaftun maf'uli ne na farko, sannan annu'asa maf'uli ne na biyu, fa'ilinsa Allah. Abin mamaki, ana cikin fargaba da tsoro, gobe za a yi yaƙi, kuma ga gyangyaɗi. Wannan lamari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Asali a ɗabi'a ta ɗan adam, irin wannan dare ɗan adam baya iya yin bacci. To ku tuna wannan. Wannan istin za ka iya cewa wadhkuru iz yughshikum nu'asa ko iz yughashikum nu'asa, ka kaddara fi'ili wanda yake ta'alluki da wannan izdin, ko kama yadda shi baya zai kasance da hukunci na izdin da muka ambata a baya, irin su wa izi ya'idukumullahu da sauran irabin da muka yi a can, duka zai shigo nan, saboda zai zamanto badali ne na wancan, ko ya zamanto atufu bayan. Sine izi yughshi kumun nu'asa ko izi yughashikumun nu'asa, waɗannan kira'o'i guda biyu fassararsu ɗaya, abinda yasa fassarar su ya zamanto daya fa'ilin Allah ne. Sannan kuma kowanne daga cikin fi'ilai guda biyun nan yayi nasabar maf'uli guda biyu, maf'uli na farko damirul khitab da maf'uli na biyu annu'asa. Illa iyaka akwai bambanci tsakanin aghsha da yughashi, kamar yadda akwai bambanci tsakanin wazani af'ala da kuma wazani fa'ala a larabci. Saboda yughashi mudari'i ne na af'ala aghsha, yughashi mudari'i ne na ghasha wanda yake da wazani fa'ala. To saboda haka bambancin kuwa shine, bambancin shine a kasancewa cikin fa'ala akwai mubalaga, akwai mubalaga. Misali idan mutum yace aksara, yace kasara, aksara ya sa abu yayi yawa, kasara ko nazala da anzala kaman wannan ne. Idan kai yawaita abu ko afjara da fajjara, afjara wato ya tarwatsa amma bai bi ko ina ba, in kace fajjara kuma ya bi ko ina, wannan shine bambancin kira'o'in nan guda biyu. Amma irabi kasancewar kowannen su fa'ilin su Allahu, kuma kowannen su yayi nasaban maf'uli guda biyu a wannan bangare iri ɗaya ne. Sannan kuma a lokacin da ka karanta idh yakshakumun nu'asu, fa'ilin annu'asu ne yana da maf'uli guda ɗaya shine damirul khitab, ma'ana ku tuna a lokacin da gengedi yake rufe ku, ya zamanto fa'ilin gengedi ne. Ku tuna a lokacin da gengedi yake rufe da ku, duk da a irin wannan dare ana kwana ɗaɗar ne. Sai Allah subhanahu ta'ala ya bayyana ya ce amanatan minhu. Wannan amanatan din nan maf'ulun li ajlil, maf'ulun lahu ne ko maf'ulun li ajlihi ne, ma'ana ya samu nasaba saboda wannan ne, kuma masdari ne, ma'ana amnan minhu, saboda ya kwantar muku da hankali, ya sa amnu da istiqraru da itminanu da sukuni cikin zukatanku. Saboda haka ne Allah sai ya turo ya rufe ku da gengedi, au ko kuma gengedi ya rufe da ku ne saboda wani aminci da kwanciyar hankali da rashin tsoro na musamman da Allah subhanahu wataala ya aiko daga gare shi. Saboda haka ne masu irabi suka ce kira'o'in guda biyu, kira'a ta nafi'u yughshikum da kira'a ta jumhur yughshikum, zai fi rinjaya a sanadiyar damiri minhu din. Saboda fa'ilin Allah ne, idan ka ce Allah ya rufe ku da gengedi saboda ya saukar muku da kwanciyar hankali da amnu, kaga magana ya tafi bai daya tafi. Amma idan kace izi yakshakumun nu'asu, gengedi ya rufe da ku, amanatan minhu, wannan damirin ya koma zuwa ga sunan Allah, zaka ga maganan bai tafi bai dai ba. Amma kowanne daga ciki ma'ana ce da ta fita, sannan kuma irabi ne karbabbe, ma'ana kowace kira'a cikin waɗannan kira'o'i tayi muwafaqa da arabiyya. Saboda ana cewa amnan, ana cewa amanatan. To saboda haka ne wasu suka ce kira'a ta rufu'a idh yaghshakumun nu'asu, wannan kira'a tana nuna amanatan din jam'i ne ba masdari bane, yayin da gengedi yake rufe ku, kuna masu amintuwa daga waje a sababin wannan gengedin. Sai suka mayar da menene damiri na minhu din zuwa ga gengedin, saboda annu'asu gengedin shine fa'ili. Sai suka ce amanatan din ba masdari bane, jam'i ne. yadda zaka ce aminun zaka ce amana amanatun kamar da zaka ce wa sahirun saharatun kamilun kamalatun fajirun fajaratun yadda wazani fa'ili yana zuwa jam'in sa ala wazni fa'ala hakanan amanatan anan jam'i ne jam'i na amin wanda ya amince marar tsoro sannan amanatan marasa tsoro ko wanda suke cikin fis da aminci minhu a sanadiyar wannan gangadin kaga shikenan maganan ya fito a takaice dai idan ka karanta yughshikumun nu'asa ko yughshikumun nu'asa amanatan dinnan masdari ne maf'ulun lahu idan ka karanta idhi yakhshakumun nu'asu amanatan dinnan jam'i ne in ka karanta idhi yughshikum ko idhi yughshikum damiri na minhu damirin Allah ne amanatan minhu ay amnan min Allah amma in ka karanta idhi yakhshakumun nu'asu amanatan din minhu din damirin na nu'asi ne na gengedin ne to saboda haka sai aka daidaita kowace riwaya da ismin da ya dace da ita da kuma damirin da ya dace da ita qira'a ta yughshikum da yughshikum kasancewa amanatan masdari ne shi yafi dacewa damiri ya koma ga Allah shi yafi dacewa qira'a ta idh yakhshakum kasancewar amanatan jami'i shi yafi dacewa damiri na minhu ya koma zuwa annuasu shine yafi dacewa takaitaccen bayani anan shine Allah subhanahu wata'ala ya rufe su da gangadi saboda ya saukar musu da aminci shine rashin tsoro da kwanciyar hankali wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a wannan yunazzilu din shi ma ya tafi bai daya da qira'ar yughshikum da kuma yughshikum saboda wa yunazzilu alaykum dinna fa'ilin yunazzilu dinnan qat'an Allah ne to kenan ya zo daidai da fa'ilin yughshikum da yughshikum sun tafi bai daya Allah shine ya rufe ku da gengidi wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an shine yake saukar muku da ruwa daga sama saboda washe garin yakin badar kamar yadda bayanin zai zo to sai Allah ya saukar da ruwan sama lokacin ba damuna ba lokacin damuna bane kawai lokaci guda Allah ya hada gajimare saukar da ruwan sama zai zo yayi bayanin wa yusabbita bil aqdam idan ba a yi wannan ruwan sama ba gun kanwa kanwa ne yadda idan aka yi ruwan sama zai yi cabi zai na kame kafa ba zai yi a yi tafiya a yaki a wannan wajen ba amma da aka yi ruwan saman sai ya kame yadda idan aka taka wato kafar ba zai yi limi a kasa ba wannan shine hikimar saukar da ruwan sama washe garin yakin badar kenan sannan mun rigaya mun bayyana a baya cewa su musulmai sabon manzon Allah su ne suka sauka kusa da ruwa inda za su sha ruwa su hankalin su ya kwanta nan ne is antum bil idwati dunya wa hum bil idwati alquswa nan ne al udwatu dunya shine kusa da inda ruwan yake su kuma mushrikan makka suna nesa da ruwan su ne al udwatu alquswa kamar yadda bayani zai zo cikin wannan sura to suna kusa da ruwa sannan kuma an yi ruwa sannan an yi ruwa to saboda haka anan yace wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi anan wasu sun fassara liyutahhirakum bihi dinnan da at-taharatul hissiyya at-taharatul hissiyya wasu daga cikin wadanda suka fito yakin badar akwai wadanda ba su fito da tsarki ba sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwan sama da wannan ruwan sai Allah subhanahu wataala ya musu wanka suka zamanto tsarkaka kenan at-taharatul hissiyya kenan sannan kuma wasu suka ci anan liyutahhirakum bihi
wato tsarkakawa na ma'anawi ne, ma'ana Allah subhanahu ta'ala da wannan ruwan ya tsarkaka musu da zukatansu, ya cire waswasi, ya cire waswasi a cikin zukatan cewa lalle tunda ba damuna bane Allah ya sauka mana da ruwa, to dalili ne cewa goben nan zamu yi nasara. Allah da zai saukar da ruwa ba tare da damuna ba, bamu ga gajimare ba, to yana da iko kuma ya bamu nasara, bamu da makami, bamu da tanadi, bamu da yawa. Wannan ya zama to menene tazhir ne ma'anawi kenan cikin inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna ma yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahli al-baiti wa yutahhirakum tadhhira. Wannan tazhiri ne ma'anawi, wanda wannan fassara na biyu muke magana akansa shine yace wa yuzhiba ankum rijiz ash-shaytani. Ana cewa rijiz da zaira, ana cewa rijiz da sin. Idan aka kawo da sin yana nufin najasa ne wanda yake hissi, idan aka kawo da zaira rijiz yana nufin najasa ne wanda yake ma'anawi. Bambancin sa shine datti na zahiri da kuma dattin zuci, ko kace datti najasa na jiki da kuma najasa na zuci, shine ko tsoron wani Allah, ko kuma irin su raya, irin su hasada, wanda amradul qalbi, wanda sufa yake magana akai. To shi yasa aka kawo da zaira anan, wa yuzhib ankum rijiz ash-shaytani. Rijiz ash-shaytani lugogi ne guda biyu, kasancewa sinun ya fi karfi tsakanin zaira da sinun, sinun ya fi karfi, sai aka bawa kalima mai sinin din ma'ana hissi, sai aka bawa kalima mai zaira din ma'ana ma'anawi. Kamar wannan ne, wannan sanannen abu ne a larabci, idan ka san makharijul huruf da sifatul huruf za su taimaka maka wajen fayyace ma'anoni waɗanda suka yi kama da juna, kamar rijis da kuma rijis, irin wannan da makamantan suna nan da yawa, ko nafaha da nafaka, ɗaya ha ƙarami, ɗaya ha mai ruwa, nafaha da nafaka. A gani ha'un ya fi ƙarfi, ya fi ha'un ƙarfi, shi yasa ha'un ɗin yake cikin huruful hamsi, ha'un ba ta cikin huruful hamsi, saboda haka ma'anan nafaka da dugo ya fi ma'anan nafaha mara dugo. Cikin wannan ne rijiza da rijisa, rijis da rijis, shine wa yuzhibu ankum rijiz ash-shaytani wa liyarbita ala qulubikum. Saboda kuma Allah subhanahu ta'ala ya kulla zukatanku. Kulla zukata ibara ce anil jaldi wa anis salaba, a ce kawai ka tinkari abu ba tare da kaji tsoron komai ba, rashin tsoro. Ma'ana a larabci idan aka ce raftul qalbi, to ana nufin wato rashin tsoro, an cire maka tsoro kenan. To ku duba anan, sai ya ce waliyar bita ala qulubikum wa yunzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhib ankum rijza ash-shaytani, sai yace wali yarbita ala qulubikum, ya kawo lamun a hade da fi'ilin, bai ce kamar yadda yace wa yuzhib ankum rijza ash-shaytani, bai ce wa yarbita ba, wali yarbita. Shi yasa wasu suka ce wali yarbita dinnan yana komawa zuwa ga liyutahhirakum, liyutahhirakum bihi wali yarbita, kowanne da lamu can yake komawa. Tukunan wa yuzhib ankum rijsa yake biyo bayan, ma'ana asalin ayar idh yughshikum nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi wa liyarbita bihi qulubikum wa yuzhib ankum rijsa ash-shaytani. Ma'ana me lam din fi'ili me lamun din a hada shi da fi'ili me lamun, maran lamu kuma a bar shi kadai, maran lamun kuma a hada shi tare da kuma shi ma maran lamun, shine wa yusabbita bil aqdam wa yuzhiba ankum ar-rijsa wa yusabbita bil aqdam aga wa yuzhiba wa yusabbita kowanne ba lamu amma li yarbita da lamu li yutahira da lamu irin wannan ana yin su saboda sababbai da yawa ne misali akwai kalmomi ko jumloli wadanda suke hade amma za a raba gurbin su saboda wasu dalilai kamar da Imam Shafi'i ya fada aya ta alwala ya ayyuhal ladina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayni Imam Shafi'i yace asalin ayan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa arjulakum ila al-ka'bayni wa masahu bi ru'usikum haka ne wa masahu bi ru'usikum din shine karshe to shine anan sai aka raba tsakanin aka mayar gu'arjulakum ila al-ka'bayni yazo karshe dan me saboda ana so alwala karshen ta ya zamanto wanke kafafuwa ne amma idan kace faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa arjulakum ila al-ka'bayni wamsahu bi ru'usikum shafan kai shi zai zamanto karshen alwala dake ba so shafan kai ya zamanto karshen alwala sai aka gabatar da wa'arjulakum ila al-ka'bayni wannan shine dalilin da yasa ya samu nasaba ya samu wa'arjulakum duk da akwai kira'a wa'arjulikum ila al-ka'bayni da jarra wanda suna cewa wannan jarra din jarra ne na mujawara ma'ana nan makwabtaka ka san idan wata fitina ta samu makwabcinka zai shafe ka irin wannan ne kamar jarra ne na wahurin inun ne amma hamza ya karanta wahurin inin saboda ta'assarantuwa da makwabtaka kamar wannan ne to saboda haka a takaice za mu ga a cikin wannan aya bayan an ce wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an to an kawo fi'ilul mudari'i guda hudu ne biyu daga ciki da lamu biyu ba lamu amma ba a jera marasa lamu a gu guda ba a jera masu lamu a gu guda ba saboda wasu dalilai na ma'ana wanda kuma asali a jere suke kamar yadda muka bayyana li yutahira kum bihi wal yarbita sannan wa yuzhib ankum rijza ash-shaytani wa yusabbita haka ne a jere suke to shine rabtul qulubi ko rabtul qalbi wato dan Allah ya sa rashin tsoro a cikin zukatanku sannan wa yuzhib ankum rijza ash-shaytani ya tafiyar da dacci da waswasi da shedan yazo ya saka a zukata kaga kenan wa yusabbita bil aqdam kuma da wannan ruwa da aka saukar din diga dukai su samu sayuwa a sama su samu tabbata kada su tsillife suna faduwa idan gu ya kasance akwai kanwa ko akwai tabo idan aka yi ruwan sama kana takawa zaka tsillife ka dinga fadawa kaga irin wannan gun yaki ba zai yi ba to sannan kun san kasa dangin kasa kala ne akwai kasa inda aka yi ruwa zai shanye kawai akwai inda aka yi ruwa zai kwanta akwai inda aka yi ruwa zai cakuɗe yadda ba za ka iya takawa ka tafi ba akwai inda idan ba ruwa zai cakuɗe kaskasa zai dinga limewa kamar gu mai rairayi kafanka zai dinga limewa amma idan aka yi ruwa fa normal za ka dinga tafiya a kai to irin wannan wajen ne wajen Badar din ko yawin kaje zaka ga irin wannan wajen ne to shine Allah ya saukar da ruwan ne saboda kafafuwan su dinga tabbata su tafi a saman kasa ba tare da kafafuwan sun limi a cikin kasa ba shine wa yusabbita bil aqdam wadannan duk Allah subhanahu wataala ya fadi ni'imomin da yayi wa ƴan Badar mu'jizozi ne duk waɗannan mu'jizozi ne ko mu ce karamomi ne mu'jizozi ga manzon Allah karamomi ga sahabban manzon Allah tun daga gengedi ta yaya kai da aka ce ma gobe za ka kara zaka kara da makiya za ku yi yaki kuma ka fito baka da guzuri baka da makami sannan kuma ce kai gengedi a wannan daren sannan ka nan saukar da ruwa ba tare da lokacin saukar da shi ba ruwa ya sauka ba da damuna ba ko ba da gajimare ba karama ce haka nan tafiyar da waswasin shedar haka nan tabbatar da dukadukai a kan wannan kasadin duk waɗannan karamomi ne ga sabon manzo Allah mu'jizozin Qur'ani mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان أتم إذ أنما إذ كن سن هنا تكرنت إذ ديوا إذ نفرقوا من إيرابنسا وسنا شوى دودا إذ سنن دسكا زودنا سنا كوما وانا فرقوني فوان ننسو يزمنتو بدلي kowanne ko ya zamanto akfu bayan anan idhi yuhi rabbuka ila almalaiki katuna ya manzo Allah ko ku tuna ku sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ubangijinka yake wa malaiku wahayi wannan wahayin da yake wa malaiku shine annima akum cewa ni ina tare da ku tunda kuna tare da sahabban manzon Allah ya musu wahayi yace ni kuma ina tare da ku wannan yana ɗaya daga cikin nau'o'in wahayi waɗanda ake wa halitu daban-daban saboda idan aka ce wahayi akwai wahayin da ake wa annabawa shine wahayin da aka rigaya aka sani wa auhayna ila musa an alqi asaka irin su inna qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya wahayi waɗanda ake wa annabawa irin wannan wahayi galibi su annabawa malaika jibrilu ne yake zuwa musu idan ayoyi ya saukar in kuma su batutuwa ne kuma tayi wasu malaiku daban ma su zo su yi wannan wahayin amma idan ayoyi ne to sai malaika jibrilu sannan kuma akwai wahayi wanda Allah subhanahu wataala yake wa waliyai wannan wahayi yana dauke da ma'ana na ilhama shine wa auhayna ila ummi musa an abdihi mun yi wa mahaifiyar annabi musa wahayi sanin kowa ne mahaifiyar annabi musa ba annabi ya bace saboda cikin mata babu annabawa haka na iz auhayna ila ummika ma yuha iz auhayna ila ummika irin wannan wahayi ne idan aka gani cikin littafan sufaye sai a ce an yi sabo sun ce ana yi wa malaman su wahayi saboda jahiltar larabci da karancin ilimi yace ce wai sun ce ana wa Shehu Ahmad Tijani wahayi she Ibrahim ya ce ana masa wahayi to zai zo abin wahayi bai tsaya akan mutane kadai ba ma wauha rabbuka ila nahli kudan zuma Allah subhanahu wataala yace ubangijinka yayi wa kudan zuma wanda kake shan zuman sa kake shan kashin sa ko yawun sa Allah ya masa wahayi kai kuma dan adam ba zai maka ba haka man kasa misali bi anna rabbaka aw halaha Allah yayi wa kasa wahayi to saboda haka duk wannan nau'o'i ne wahayi ciki akwai wahayin da Allah yake wa malaiku ya isar musu da sako imma kai tsaye wa imma ta hannun wasu mala'ikun daban su ma kenan shine idhi yuhi rabbuka ila almalaikati annima akum fassarar wannan shine fasabbitul ladina amanu wa'ayin da ya musu yace ku tabbatar da waɗanda suke imani mana ku cire tsoro da waswasi a cikin zukatansu ku sa musu nutsuwa anan ana nufin duk abin da kake idan mala'ika ya sauko wacan zaka je ka samu nutsuwa yanzu misali da yawa nan muna da harkoki iri-iri da muka baro muka zo gun tafsiri wani la Allah ba zai tuna harkan da ke gabansa ba sai lokacin da aka yi fatiha wannan safina saukowar mala'iku wuraren da ake karatun qur'ani ake fassara qur'ani shi yasa kake samun wannan nutsuwa din to ganin mala'iku sun sauko a badar shine fasabbitul ladina amanu din wadanda suka yi imani kasancewarku kuna tare da su su samu nutsuwa su samu sabati cikin zukatansu kamar yadda ni kuma nace ni kuma ina tare da ku fasabbitul ladina amanu sai ce saulki fi qulubil ladina kafaru ruba wannan shine aikin da na ba ku kuyi na agazawa ahlul badar ni kuma abinda zan yi shine zukatan kafirai zan tura musu zan saukar musu da zunzuru su tsoro bayanin zai zo a nan gaba saboda suratul anfal sura ce ta suratu badar sura ce ta badar ma'ana ku mala'iku ku sa nutsuwa cikin zukatan su samu sabati saboda kuna cikin su ku safina ne ku sukuni ne ni kuma aikin da zan yi shine saulki fi qulubil ladina kafaru ruba wadanda suka kafircen nan zan jefa fargaba da tsoro duk da yawan su duk da makaman su duk da tanadin su cikin zukatan su kaga an raba aiki kenan saboda haka su ayyan badar din yan gata ne ku duba wani aikin Allah ya musu wani aikin mala'iku su musu wasu wani aikin manzon Allah ya musu ta yaya wayannan mutane zaka samu nasara akan su ba zai yi ba to shine sai yace fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan anan wasu malaman tafsiri suka ce dake maganan ana yi da mala'iku ne farkon aya idh yuhi rabbuka ila almala'ikati wannan mukhatabatin nan wadribu fawqal a'naqin nan da mala'iku ake nufi in su ake nufi to kenan sun yi yaki a badar wannan shine kuma shin sun yi yaki ko ba su yi ba wannan wadribu fawqal a'naqi in mala'iku ake mukhataba to mala'iku sun yi yaki can baya kuma wama ja'alahu Allahu illa bushra innan yana nuna mala'iku ba dan yaki aka saukar da su ba dan su zaman to bishara ne to saboda haka idan ka koma wasu riwayoyin hadisai na waɗanda suka halarci yakin badar kaman Sahal bin Hanif wanda ya rawaito a wajen mahaifinsa yake cewa yace ɗana ranan badar fa mun daka wani mu zai daga takwabi zai sare kan makiyin Allah kafin ya sare sai ya ga kan ya fado ta nan ne muka gane cewa mala'iku suna yaƙi tare da akwai riwayoyi irin wannan suna nan da yawa hadisin Sa'd bin Harith hadisin Abu Ayyub al-Ansari da wasu hadisai idan ka hada waɗannan hadisai da riwayoyi da zahirin wannan aya wadribu fawqal anaki wadribu minhum kulla banan cewa da mala'iku ake dinna mala'ikun nan sun yi yaƙi in ka koma kuma wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum mala'iku ba su yaki ba wannan sabani ne tsakanin malaman tafsiri har wasu daga cikin su ma suka ce gaskiya cikin kaulin nan guda biyu babu wani kauli da zamu rajjaha zamu rinjaya mu ce kat ga kauli kaza ne saboda kowanne dalili yana tabbatar da shi saboda waɗanda suka je badar abinda suka gani dalili ne zaka sare kan mutum kaga ya fadi baka sare ba waye sare to bayan an ce ma an saukar maka da mala'iku waye sare kaga mala'ikun su suka sare kan kenan ai kaga wanda ya ga abu hujja ne dalili ne to saboda haka kuma wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wadribu fawqa al'anati yaya zaka yi da wannan shine muhaqqiquna cikin malaman tafsiri suka ce malaika jibrilu ne kamar yadda hadisin Abbas bin abin Abdullah bin Abbas yake fada malaika jibrilu shine ya sare kan kafirai guda biyu ko uku saboda su san da lalle malaikun nan suna taya su yaki to waɗanda suka ce sun gani a Badar wa'annan suka gani sai yayi jam'i tsakanin waɗannan ayoyi wanda zahirin su ke nuna wasu ke nunawa ba su yi yaki ba wasu ke nunawa sun yi yaki saboda galibi idan tafsiri ya dagule ya rikice sabon manzon Allah zuwa suke gun Abdullahi bin Abbas ya fayyace musu ga wannan aya ba mu gane ba ya fayyace to ganin haka ne shi Abdullahi bin Abbas yace wasu ba duka mala'ikun da aka saukar su dubu ko dubu uku ko dubu biyar din nan suka yi yaki ba mala'ika Jibrilu ne shi kadai shi ma mutum biyu uku bai wuce wannan ba ya kashe su saboda in wasu daga cikin ahlul badar suka gani to su san da waɗannan mala'iku din nan suna nan tare da su da wannan kaga an yi jam'in tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda suke ayyada cewa mala'ikun nan ba su yi yaƙi ba suka ce damirin wadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla bananin suka ce mukhataba ce zuwa ga sahabban manzon Allah ahlul badar suka ce dalilin su anan magana akan mala'iku din ya wuce idh yuhi rabbuka ilal mala'ikati anni ma'akum fasabbitul ladhina amanu anan magana akan mala'iku ya kare sai Allah ya koma magana da ahlul badar din cewa wadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banani sai suka rajja cewa wannan da ahlul badar ake ba da mala'iku suke ba da mala'iku ake ba wannan ra'ayin waɗanda suka ce su mala'ikun ba su yi yaki ba wani babban hujjan su suka ce ai idan mala'ika zai yi yaki mala'ika ɗaya daga cikin su kawai mala'ika ɗaya ma cikin mala'ikun da Allah ya saukar in yayi tsawa zai duk waɗanda suke da rai a doron ƙasa gaba ɗaya za su halaka mala'ika kwaya ɗaya zai iya halakar da mutanen duniyan nan gaba ɗaya cikin minti ɗaya biyu balle a ce dubu ko dubu uku ko dubu biyar saboda haka wa ma ja'alahu Allahu illa bushra haka suka ayyada to saboda haka anan fawqal a'naqi wasu suka ɗauka a zahirinsa saman wuya shine ƙarshen makokoro ku daki ƙarshen makokoro inda kuka daka kai zai fille faɗi shine fawqal a'naq saboda a'naq jam'i ne na unuk wasu kuma suka ce fawqal a'naqi din kai ne yana daukan kowanne daga ci in ka ce saman wuya zai kasance ƙarshen wuya shine ƙarshen makogoro saman wuya zai iya kasance kai saboda kai yana jone da saman wuya suka fassara da kai su kuma shine fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan shi kuma banatin jam'i ne na banana in ka sa ta mufradi bananatu shine gutsure na yatsu duk inda yake yanke a yatsanka shine banan kenan banan shine inda aka yi wannan zane-zanen wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kai bala qadirina ala an nusawwiya bananahu shi wannan banan din Allah ya ambace shi ne anan kuma ya ambata cikin suratul insan kasancewa kowanne dan adam nasa daban bananinsa daban shi yasa zaka ji a ce kai dangwale din tamfrin kai saboda in ka dannan nan to naka kai kadai ne duk duniya saboda hikima na Allah da wannan ne Allah yake tada kowa da aininsa a lahira kowa shi din za a tayar ba wani za a tayar a maimakonsa ba ta hanyar banani din wannan technology shi aka samu aka gano in ana tsoron rashin gaskiya a ce ka zo ka don kai dangwale din wannan dangwalen naka kai kadai ne a duniya didda yawan mutanen duniya shine banana bananatun da ta mufradi banan kuma marata da jami Allah ya fadi wannan ne saboda gune na sirru wadribu minhum kullu banan kamar yana ishara ne ga cewa duk wanda aka kashe shi shi aka kashe ba wani aka kashe ba duk kafirin kafirin da aka kashe shi aka kashe ba wani aka kashe ba a gobe kiyama kuma shi za a tayar wannan akwai wata matsala shahararriya a cikin ilmin tauhidi suna magana akai wanda wannan aya tana da alaka da shi amma ba mu da lokacin da zamu yi bayani lokaci ya kure mana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya kara malam lafiya a akarma kallon tambayoyi ne dai akan tambayoyi na jiya da aka yi a shi da yake cewa misali idan mutum zai tafi umara zai iya cire fiddakai din ya bayar shi kuma nabiyun yake cewa shi yana so a yi masa bayani game da zakam fiddakai din mustahabi ne ko sunna ne ko wajibi ne ko sharadi ne
a karku a farku dagula mas'ala ajiya mun yi magana ne akan cewa bayarwa ba za ka bawa fukara miskinai fuddakai ba alal aqal sai kwana uku da sallah ba fitarwa ba ba fitarwa ba fitarwa yanzu haka zaka ware ka fitar ka aje ko saboda karka cinye ko matan ka su cinye ko saboda wasu dalilai zaka ware ka aje amma bayarwa akalla kwana uku in sun samu ne ma ka bayarwa shegari ko ranar idin kafin a fita idi saboda manufar sa shine ana so kowanne musulmi ya wadatu ya kasance yana da abin da zai ci a ranar sallah ko da ba dadi abin kunya ne a ce musulmi a ranar sallah bashi da abin da zai ci sannan hukuncin sa wajibi ne ba sunna bane ba musabi bane wajibi ne shi yasa idan baka da shi ana bin ka bashi idan aka bi ka bashi kuma ko yaushe idan ka samu ba za ka jira wani sallar ba ko yaushe ka samu za ka ba wa miskinai wajibi ne akan kowa sannan kowa zai fitarwa kansa da ƴaƴansa da matansa da waɗanda suke cin abinci a gidansa ko waɗanda yake daukan tawainiyar su misali waɗanda suke da yara ƴan kasuwa suna nan suna cin abinci a gida shi yake musu kayan sallah shi yake musu komai to shi zai cire musu wannan fuddakai din ba iyayensu ba ma'ana zaka cirewa kanka da duk wanda kai kake ciyar da shi zaka cire zaka girga su kowanne zaka cire mishi sa'i da daya abu ne simple sauki ne da shi na'am arma ya tas